da lecciyocin da muka sa wataken karam bana maganin zoman bana. Wannan lacca ta uku ita ce ta ƙarshe insha Allah, ba za ka wadatu ba sai ka samu lacca ta farko da ta biyu, kuma duk abin da ke cikin wannan kasa din ba za ka iya hukunci da shi ba sai ka ji na bayan shi insha Allah. Yanzu da muke magana ranar Lahadi ce wadda ta daidai 11 ga watan Sha'ban hijira 1430 daidai da 2 ga watan August shekara ta 2009. Jama'ar musulmi kun ji daga ƙarshe ƙarshe sai magana dangane da ina Muhammad Yusuf ya fara yada wannan da'awar. Ya fara yada wannan da'awar ne a masallacin Indimi, masallacin da ke kan Dambuwa Road a cikin garin Maiduguri. Shi ne masallacin da Malam Ja'afar yake karatuttukan Umdatul Ahkam da tafsiri da sauransu. Wannan yanayi ne ya ba Muhammad Yusuf damar ya samu girgeken masallaci irin wannan. Masallacin ya fi girman masallacin Zaria ɗin nan da ke na Alhaji Haruwan Danja. Katon masallaci ne. Ya aka yi kamar Muhammad Yusuf ya samu wannan masallacin, ina malaman Maiduguri. Malaman Maiduguri, Allah ya saka musu da alkhairi, irin su Malam Abubakar Kyari da kuma Malam Ainihin Madu Mustafa da Malam Ali Mustafa da kuma Dattijan Arziki, gwarzon Ahlus Sunna. Malam Abba Aji. Malam Abba Aji bara muke hira da shi a Makka ko bara waccan. Ya ce yanzu shekarar shi 60 yana wa'azi. Zuwa bara kenan. Shekara bara wace zo yanzu ke shekarar 62 na wa'azi. Na je hajji lokacin ta hanyar jihar ainihin Maiduguri. Idan jama'an musulmi sun gane wannan, waɗannan malamai ne wallahi wanda ko kana kin su sai ka yaba musu. Suna iyaka kokarin su wajen karantar da mutane. Dukansu ba Hausawa bane, amma suna jin Hausa, suna bayani, suna karantarwa, ba su gaza ba. Duk wanda yace sun gaza, hasada yake, ƙarya yake yi. Ni na san aikin su. Daya daga cikin su sunan shi Malam Abubakar Bulugul Maram. Kun san me yasa ake ce mai Bulugul Maram? Duk inda ka ganshi makala yake da Bulugul Maram. In ku biyu ya samu zai fara muku Bulugul Maram. Sai sa kawai yanzu duk Borno ma an kace kawai Sheikh Bulugul Maram, kowa ya sani kawai. Ma'ana shi kanshi Bulugul Maram din ya zama Sheikh. To Malam Abubakar Bulugul Maram wallahi bare bari ne, amma Hausa suke ji gangariya. Su shiga ƙauyuka an ba kwa jin wani yare sai barbarci su juye su yi muku. In ba kwa ji sai Hausa su juye su yi muku. Haka suke yaɗa musulunci ko ina. Sai Allah ya ba Maiduguri wata ɗaukaka, ita ce kusan gaba ɗayansu a lokaci guda. Sai suka samu Jami'ar Madina, sai suka tafi ƙaro karatu. Wannan ƙaro karatu da suka tafi sai ba da yanayin da ba wani malami a cikin garin Maiduguri wanda ke wannan aiki. Musamman a wannan masallaci. Domin masallacin ya zama matasa-matasa ne ke karantarwa shigen waɗannan da na faɗi. To duk sun tafi Jami'ar Islamiyya a Madina. Malam Abba Aji fa yana can masallacin shi a can gefe. Kuma kowa san hannu ɗaya baya ɗaukan ɗaki. Sannan kuma tsarin da'awar ta sun zo ga dattijo sai su buge tunani su ce wannan tunanin shi is an outdated tunani. Tunanin mutanen da ne, don haka duk ɗalibai sai su rena shi. Dan na taɓa samun Malam Abba Aji, na ce mishi malam amma ba za ka yi waɗannan ba, sai Malam Albani kuma kun gaya musu. Ba su ji ba balle mu. Abin da ya gani kenan. Ya ce kuma kun gaya musu balle mu. A cikinsu kuma akwai ɗaliban shi masu ɗimbin yawa da suka bi wannan hayaniyar da'awar. Don haka sai hikima ya ce ya daina musu magana sam game da abin. Wanda yake buƙata ya zo wurin shi karatu ya zo. Shi baya maganar su baya musu, ya ƙyale su kawai. A taƙaice Maiduguri kunji yadda take jama'a. Waɗannan malamai suna Jami'ar Islamiyya sai zama masallacin Indimi ba kowa. Sai Muhammad Yusuf ya zo ya sanya karatun Sahihul Bukhari, ya zo ya sanya tafsiri. Karatun Sahihul Bukhari sadda zai fara ya turo a samu mishi kasusuwan da nake a nan dandali, da karatun da nake a muciya da cikaji na Bukhari, da karatun da Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim ya fara a BUK. Wai in ya saurara zai je ya yi nashi. Abin ya gagara. Domin tambayar da ne a lokacin mu kuma kasar ɗin wa muka saurara muka zo muke namu. Bai yiwa ka saurari karatu kawai a kasar ka je kai naka. Ya samu Malam Aminu Daurawa ya ce Malam Aminu Daurawa ya sa mishi kwanaki. Malam Aminu Daurawa ya sa mai kwanakin a wata sai zo yana ɗaukan karatu sai ya koma ya ce zai yi. Waɗannan maganganun da nake suna da sauƙin a fahimta ba tunda ina faɗin sunan mutane. Ina kuma me? Ina recording. Kuma ina cewa a je a same su. Malam Aminu Daurawa ya sa mai lokaci. Yana zuwa kwana 1, 2, 3 shikenan ya daina. Sai muka ji kawai yana ta fito da manya-manyan fatawoyi. To lokacin da abu ya kamari wajen 2001-2002, waɗannan malaman sun dawo, da'awa ta fara daidaituwa a cikin masallaci, sai aka kore shi. Wannan shi ne abin da aka yi mai. Sai aka kore shi. wannan kora da aka mai daga masallacin sai ta ƙara kulla kiyayya tsakanin shi da malaman, an kore shi su kuma an ba su dama, sai zo yana condemning ilmomin certificate da sauransu kaza kaza cewa su ba su je ko ina ba, ba su yi karatu ko ina ba, amma sun fi mai certificate din. Ya jawo aya tun da gardi ne ya haddace, jawo aya dalibai su ta kirari suna cewa sai kai abin ya zama yan bishi kenan. Waɗannan al'amuran jama'a da suka faru su ne suka bashi yanayi, wato atmosphere ta gyaru, kamar yadda mawaki yake cewa wai dan akuya ne ko wane ne yana cewa daji ya koma nashi saboda ba giwa ba me ba zaki, dan haka sai zama ba malamai sai ya samu wannan yanayin. A nan ne ya ta fesa wannan guba da aka kore sai koma cikin railway quarters din nan, gidan sirikin shi ne a nan yake zaune, ma'ana mahaifin matar shi. Dan na taɓa mishi wannan magana, na ce to ka ce aikin gwamnati ba kyau, ya kake zaune cikin railway quarters? Sai ya ce ai gidan na sirikin shi ne, sirikin shi ya siya daga wurin railway ne. To nan ma kaga a fiki an zo a ɗauko wata magana sai a ɗauko. To amma aka Allah kiyaye. To sannan jama'ar musulmi kungiyar da al'amura dai suka faru. To da al'amuran nan suka faru haka sai suka fara zakewa, suka fara wuce iyaka, kuma suka fara kai idda har suka kai a yanzu. Daga ƙarshe jama'a, ko a nan Najeriya akwai waɗanda ke goyon bayan Muhammad Yusuf suna kare shi, suna abin nan, na'am akwai su. Akwai manya-manyan 'yan boko, akwai manya-manyan lauyoyi da masu kuɗi da kristoci, manya-manya gundun-gundun na kan, duk ku kwantar da hankalinku, duk zan faɗa, kar kai wani ji tsoro. Mutumin farko da ya fara goyon bayan shi wanda a yanzu ya bar shi, wannan dole mu yi adalci, shi ne ainihin shi Alhaji Bello Damago, wanda ya gina Islamic Learning Center ta Kaduna. Amma gaskiya sun daɗe a tare, amma da ya ga ɓarnar ta yi yawa, yawan da ya kai 'ya'yan shi Maiduguri domin a karantar da su Qur'ani a gidan Muhammad Yusuf, ya ba da mota a rinka ɗaukan su ana kai su makarantar boko. Muhammad Yusuf ya ga zai yi tufka da warwara, ya ce boko haram, kuma ya ba da 'ya'ya a gidan shi a ga an fita da su an kai su boko, sai ya ce ba zai ba. To motar dama da ita ake wannan zirga-zirga da wasu ainihin abubuwa da ake yi, ƙarshe sai me ya faru? Malam Bello Damagun ya kwashe 'ya'yan shi, ya kwace ainihin wannan mota, don haka samun gudunmawar da yake daga nan sai ya daina samunta. Amma ba shakka Malam Bello Damagun ya ba da gudunmawa mai ƙarfi ta kuɗi da ɗiban ɗalibai a kai su Algeria domin karatu, wadda ta juye ta zama training, duk ya yi jagorancin wannan. Na biyu sai manya-manyan kristocin kan, su ne Theophilus Danjuma da kuma Jerry Gana. Wannan abun bai bayyana ba, da suna goyon bayan shi a ƙarƙashin ƙasa, abun bai bayyana ba sai ƙarshen rikicin da aka yi, kowa ya ki fitowa ya je ya yo belin shi, sai ga su ƙarara su sun fito a lokacin ƙarara. Da suna amfani da wasu musulmi ne, yaransu 'yan arewa, suna taimaka mishi indirectly. Amma lokacin da ta rikice abu ya zama har shari'a, ana zuwa ana sa labarai a gidan rediyon Najeriya Kaduna da gidajen rediyoyi, ana cewa ana shari'ar wane da wane, waɗannan mutane sai suka ƙi. To a lokacin ne waɗannan suka bayyana ƙarara, suka je suka yi karɓowa ta ƙarshe. A wannan lokaci ne muka matsa bincike, sai mu gano wace manufa suke so su yaɗa. Ashe suna cimma wata manufa ne tasu a fakaice, ita ce yazo ya ce boko ba kyau, 'yan arewa suna ta barin boko, su kuma dama kristocin arewacin Najeriya gabansu ya faɗi, saboda an ga irin yadda 'yan arewan da ke kyamar boko suka fuskanto boko. To sai aka ji ga wani yana jawo ayoyi da hadisi, yana faɗin manya-manyan littafai, yana cewa boko ba kyau, ashe wannan zai rusa arewa kenan. Nan da nan sai suka ɗaure mishi gindi. Don haka kun ji daga ciki akwai kristocin kan na arewacin Najeriya, domin za su samu fa'ida. Kuma ba da jima ba za mu fitan muku da rahoton taron da suka yi yanzu, suna celebrating akan an kashe waɗannan yaran, suna ta murna. Saboda me? Saboda waɗannan yaran bayan sun bar bokon kuma an ji an kashe su fiye da mutum 1000. Waɗanda yara ne masu kaifin basira, za ku yi mamaki wallahi. Kamar wancan da nake cewa ɗan gidan sakataren gwamnatin jiha, ina jin biological menene yake karanta biochemistry, duk da ya dawo ya bar abin shi ma fa daga baya. Dan dama shi da na dubi idan shi, nace kai kan ƙarya kake, wannan zaka dawo cikin mu zaka yi boko. Yace ina ƙarya ne, nace ƙarya kake, muka yi raha haka, nace zaka dawo. Ya dawo ran nan na shiga Maiduguri, na ganshi yayi rugujeje da teɓa, na tsikari cikin shi nace wannan ka ci haram sai chakar maka Allah ashe tuni ya tuba ya koma safi yana bashi kwangila yana ci tuni haram ta shiga shine ina fatan mun gane tuni ya bar wannan abin jama'a Allah ya kiyaye dan haka kun ji daga cikin irin nau'in mutanen hanya ta biyu kenan da yake samun daurin gindi da goyen ba dan haka din da aka daura Muhammad Yusuf ba za a fito da shi kuma aka fito da shi cikin izza ake fito da shi wani lokacin da helicopter ake dauko shi daga Abuja wani lokacin ticket za a bashi na jirgin sama sai kana mamaki sai ga dan kwajajen yaro yaya haka sai zo mai duguri yana cewa mun je mun buga da manyan balle kai dan karamin alhaki sas ce za mu kamo sas za a ga za ka rake jara suna takabbara wannan ba shine musuluncin da Allah ya aika annabi wannan fauza ce wannan hayaniya ce is out of line ba shine musuluncin da Allah ya aika annabi da shi ba mu kuma muna son mu kwaikwaye annabi ne akan komai nashi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka jama'ar musulmi kun ji yadda hanya ta biyu take hanya ta uku ita ce tara kudi yana sa ana tara mishi kudi daga ƙarshe ƙarshen nan ai kudi yasa aka tara duk wanda yake bin shi sawa aka yi sayar da komai jiya ma ake ba ni labarin wani wanda dalibin mu ne nan daga garin Argungun Kebbi State har garin ne yake zuwa da shi ake zama nan ana karatu wannan da'awar ta fisge shi diya sai da litafin shi yanzu ana ga yana daga cikin waɗanda aka kashe ya tafi can haka suka ɗibi jiki daga ko ina suka sai da gidaje da komai saboda sun tafi ne in ma nasara in aka yi nasara kowa zai koma garin su zai zama gwamna ko jiya sufaha'ul ahlam ko kuma in ta rikice can kawai aka ci to shikenan kowa ya zama ya samu darul hijira za a yi recovering za a mai mishi duk abin da ya asara na ɗaya kenan kun ji dalilin taruwar su na biyu shine za a yi by crossing wajen operation sai a ɗibo ƴan birnin Kebbi sai a kai su Kaduna sai su kashe malaman da ake so su kashe a Kaduna ta hanyar jagorancin mutum ɗaya ɗan Kaduna wanda zai ce ga wane da wane ga wane ga gidan wane da wane wannan fikra zakzakiya ce zazzakiya koyar da ita a nan ƙasar wannan na daga cikin dalilan tattaruwar su a can Maiduguri dan haka duk inda ka san wani dan boko haram yanzu kusa da kai zaka je ka samu sun ainihin taro a can kusan wata guda da ya wuce mun buga da wasu har sai da muka kai wajen awa 5 a Abuja nufawa ne ƴan garin Bidda na zaunar da suna ce musu awa wannan ya saba manhajin mu na ahli sunna suna kawo aya je wannan aya ba ma'anar ta kenan ba kazo mu koya ma ilimin tafsiri bayan mun gama wannan magana jiya a Kaduna nake tambayar wani dan Bidda nace yana da labarin su ma sun tafi aka ce ɗaya daga cikin su da ya tafi yana can Maiduguri Allah maraukakin sarki ya kiyaye kun ji hanya ta biyu ita ce suna tara mai kuɗi to waɗannan kuɗi da ake tara wannan kuɗi da aka tara na ƙarshe shine suka kai wajen miliyan 74 zuwa da 7 ba dan komai ba dan ayi me don a sai makamai da magunguna da sauran abubuwan da za a yi treating da kuma biyan bukatu na jihadi da aka ce ainihin wai za a yi sai kuma samar da manya-manyan makamai wannan abu ne mai sauki a yau kungiyar Jabha sunanta kenan ta Algeria din domin haka suke ta canjin sunaye wata ran su ce sune Shabab wata ran su ce sune Salafiyatul Jihad wata ran su ce sune ƴan Jabha sunaye daban-daban ana nan ƴan Jabha din nan sai suka hadu da shi sai suka fara turo makamai taya ake turo makaman makama ana shigo da su ta Niger ne saboda fadin border Niger yayi yawa yawan da yake mutanen kasar da gwamnatin kasar ba sa iya controlling abun Najeriya ma gashi akwai wuraren da zaka iya shigowa da mota ko da wani abu balle sannan akwai route da aka sani tun hanyar iyaye da kakanni ana shigo da dabinai sai su jibgo makamai masu girma masu yawa akan ainihin raƙumi sai su lullube su da sunan dabino ne sai su sa amawali custom da immigration na Najeriya sun san wannan tun iyaye da kakanni dan haka buzaye sun zo wucewa da raƙuman su ba wanda ke kula su su ne suka zo lokacin da aka kashe Malam Jafar aka ce wasu mutane sun zo bindiga bata cin su suna bacewa sun zo da ina suka zama makaman sun bace ba san da suka yi ba ƴan Jabha ne daga Algeria suka zo kuma route din da suka biyo kenan na wannan masu kawo dabino saboda haka hanyoyin da aka rinka bi ana kawo makamai kenan sai kuma hanyoyin dibo kuɗi ana jibga kuɗi a cikin account din su Muhammad Yusuf kuɗin da yake suna ainihin fitowa daga can waɗanda ana cirewa ana ainihin siyan makamai da su a wannan ƙasa da makamantansu sannan daga cikin hanyoyin akwai hada makamai ta hanyar gargajiya wanda yake sananniyar abace wannan kuma ga sunan bindigogin toka da ainihin bamabamai da ake hadawa da Boris da bamabamai da ake hadawa da lemon ainihin tsami. Waɗannan hanyoyin jama'a su ne hanyoyin da ainihin ake samun kuɗi na goyon bayan wannan ainihin tafiya. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. To yayin da ka ji wannan sai a ce to yanzu ya jama'ar musulmi mecece manufar shi ta wannan wata din nan, kamar yadda na ce waɗannan abubuwan da suka faru wato sun faru mushi ne tsautsayi ne ba haka ya so su faru ba. Bom ya buga ya tashi a biyu cikin jihar Borno, southern Borno ma'ana kudancin Borno, wannan sai ya tona asiri. Bom ya sake tashi, bom din ba an buga shi bane, ba an je dana shi bane, ana kokarin hada shi ne da yadda za a bi strategically za a kekkewaye wasu wurare a cikin Borno da ina da ina, duk sun yi mapping abin yadda kawai aka sassa lokaci guda sai dai a ji bamabamai suna ta tashi a Maiduguri, an rude su kuma sun yi shirin taking over. Kuma SSS duk sun san wannan. Kuma ina tabbatar muku kalima ta adalci shine a karan farko lokacin da na yabawa SSS sun yi aikin da ya kamata tun daga teburansu na Maiduguri har zuwa Abuja, innama ina matsalar ta rinka faruwa shine interje presidency ko shugaban tsaron nan yayi magana a Senate ya je ya zauna, me yasa kaza yace duk abubuwan da ke faruwa ana turo mana mu zo mu hada da namu reporter mu tura takarda kaza gata daga gari kaza daga wuri kaza gata mu wanda muka yi attaching sai mika musu gashi kaza. To amma menene presidency ba ta responding? Wannan shine Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Idan kun fahimci wannan to kun ji yadda suka tsara za su yi wannan aikin nasu, in sun kashe malaman da ke raddi gare su da waɗanda suka ce cikin su suka yi sun yi radda ko, to suka ce sai kuma su zo sai su fara ainihin operation na kifar da gwamnati. Sai suka ce strategically akwai wurare, amma daga cikin wuraren akwai points na police station, akwai kuma barikokin sojoji da makamantansu, duk waɗannan su ne ainihin shirye-shiryensu. Daga ƙarshe tambayar da na ainihin kwararo ita ce me, ko akwai alaka tsakanin Muhammad Yusuf da Zazzaki? Na'am, Muhammad Yusuf tsohon dan Zazzaki ne, tsohon dan Zazzakiya ne, kuma mabiyin wannan tafiya ne. A yanzu ko akwai alaka? A yanzu babu wata alaka, sai dai alakar aiki. Kasancewar wancan zaman da ya tare da shi ya dauki ire-iren waɗannan tunaninnika shine tara makamai kai farmaki ga musulmi da makamantansu, kamar yadda su Zazzakin su kuma suke da cikakken goyen baya daga kungiyar Hizbul Ba'si, wadda ita wato kungiyar Hizbullahi ta kasar ainihin Lubnan, wadda take diban su tana training din su game da harkokin soja kuma tana tara musu makamai. Sai randa bayani ya kama su, kuma za mu faɗi yadda route din makaman su yake shigowa Najeriya. Amma dai tambari yabo shine commissioner yan sanda na nan jihar Kaduna ya tona asiran wasu makamai da Zazzaki ke tarawa a nan wajen gabashin garin Zaria, amma a lokacin nan ba wani mataki da muka sake jin an dauka akan haka. To wannan dai yana daga cikin ainihin abubuwan da suke alakanta su, shine suna da alakar aiki iri daya, shine kashe malamai musulmi da kashe waɗanda suka fita cikin su suke musu raddi, sannan da kokarin kai farmaki zuwa ga ainihin gwamnatoci mafi kusa da ainihin wakilansu. Ya rage mecece shawaranmu ga gwamnati? Shawaranmu ga gwamnati ita ce zaluncin da take game da demokuraɗiyya da ta ɗabbaƙa wa mutane lallai ne ta cire shi. A samar da abin da ya dace da wannan yanki namu wanda shine dama aka samu shine shari'a. Shawara ta biyu, idan suna ganin cewa yin haka zai wahalar da su a karan farko, na'am, su bi matakai na fara ɗabbaƙa adalci a cikin abin da suke yi. Sai dai na kaka bawa mutane irin al'ummar da ba sa so. Misali yanzu mu yan sabon gari local government aka dauko mace aka kaka ba mana dole ita ce za ta zama wakiliyar mu a jiha, muka fito muka zauna da su manyan asirrance mu da su, muka ce musu ba ma so dan abin ya sabawa addinin mu da al'adar mu. Shin PDP nan ba ta da wani dana gari ne namiji wanda ya fito daga sabon gari local government wanda za a sa? Aka ce ai sharadin PDP ne a samu wasu mata su zama suna da rike da wasu mukamai. Nan take muka ba su shawara, me yasa ba za a kai wannan al'ada muguwa ta PDP akai ta zuwa ga arnan kudancin Zaria ba, wadda ba ta dace da su. Mu kuma a dubi me ya dace da addininmu da al'adarmu, a sa mana mun yadda daram dam dam mu MPDC ne ba ja da baya, sai dai in taimaka zafi kai ka fita. Ku ji wannan ba wasa muke ba, kuma nan ba campaign nake ba, ina faɗin gaskiya ne. Amma ba mu yadda da zaluncin da ake ba, don haka matakin da ke jan wasu su zo suna da'awa muguwa irin ta su Muhammad Yusuf shine me, shine a samu zalunci da ake yi a wajen tsaye da ɗan takara. Don haka ba PDP ba, har kowa ya sani, ba za mu yadda mu yanzu a tsaye da mace a 2011 a wannan constituency namu, ba za mu kai gwauro mu kai mari kamar yadda muka ce mu rubuta mu je mu yi bayani, kuma mu ce wa jama'a kada ku zaɓe ta ƙarara. Haka muka yi wancan lokacin, kuma haka za mu ci gaba da yi. SS da suka ce wai mu daina sa baki game da harkar siyasa, wannan munafunci ne. Su da suka ce muku ku gaya mana haka, ba su ne suka zo suke neman mu mu ce kuma a zaɓe su ba, wato za su mai da mu yaransu wanda suke so mu zaɓa. In muka yadda muka ce a zaɓi wannan, to nan SS ba za su shigo ba. Amma wanda ba sa so, in muka ce kada a zaɓa, wato su suke da tahakkumi a cikin kwakwalanmu. Mu ba ƴaƴansu bane, mu kuma ba yaransu bane, ba ƙannansu bane. Mu PDP member ne masu zaman kansu registered. Ku kiyaye wannan jama'a, ina da register ta Abuja, Wuse 2 nake. Annan ne constituency na PDP register. Nan sabon garin nazo ma nazo ƙauye ne. Saboda haka PDP ta cance ma ta asalin. Dan haka maganar cewa zalunci da ainihin wato ake yi dangane da abin da ya shafi al'amuran zaɓe, lallai gwamnati muna ba ta shawara ta gyara murdiya ta zaɓe da ake yi, da kuma me da danniya ta kujera, duk a daina wannan, domin su Muhammad Yusuf da makamantansu da irin wannan suke kafa hujja, kuma matasa dole su gamsu. Kuma kai ba yadda za ka iya gamsar da matasan nan cewa abin ba daidai ba ne, don me? Don ya tabbata an zalunci mutane. Don haka gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatin jihohi da na ƙananan hukumomi su suke shimfiɗa platform, su suke shimfiɗa wadda duk wanda ya zo da muguwar da'awa irin wannan sai ta karɓu. Dole a gyara wannan zaluncin a siyasance, dole kuma a gyara zalunci na tattali. Matasanmu suna zaune ba su da aikin yi, matasanmu suna zaune an rufe jami'o'i, matasanmu sun zauna 'yan siyasa suna jiran 2011 ta yi su zo su rarraba musu abin da za su raba musu, in bukata ta yi su wuce Kaduna da Abuja. Don haka muna ba gwamnati shawara a kan waɗannan abubuwan. Na biyu, gwamnati katta tunanin mayar da malamai yaranta. Malamai ba yaranta ba ne. Mafi munin halin da malamai za su samu kansu da gwamnati su ne mai su zama abokan aiki tare da ita. Amma mafi ingancin hali su ne su zama malamai, su ne suke da cikakkiyar magana akan gwamnati, don su suna magana da magana Allah ne, a wurin Allah da kuma wurin wa da wurin jama'a. In ta ɓaci malamai ake cewa ku gaya wa Allah, ko ba su gwamnati take aike ba, ku je ku gaya Allah, ku ne fadawan shi. Ba su ake aike ba, su ake aike malamai, su ake cewa da Allah ku zo ku gaya mutane kaza. Haka ne ko ba haka ba? Ashe ya kamata gwamnati ta maida malaman nan su zama yaranta, ya kamata akalla ta maida su abokan aiki. Ma'anar wannan magana ita ce malamai su zama suna da muhimmanci, ba wai kawai yanzu azumi yayi ana daukan suna warin baki ne, suna yunwa a kawo geran kunu a rarraba musu ba. A dauke su a matsayin official mutane waɗanda suke da daraja, ba kuma wai wata onda, wata kungiya religious affairs ko makamantan haka ba. Kowane malami ya zama matsayin shi, inda ya kai malami ya zama matsayin parastatal ne, wato matsayin wata karamar ma'aikata ce shi kanshi, yadda zai rinka answering to the governor directly ko shugaban kasa. Domin me? Domin ya rinka bada shawarwari yana nusarwa akan haka. Ya kai ne in faɗi wannan maganar gata. Kun san cewa lokacin da fitinan nan ta zo Kaduna, sai da na nemi appointment, naje na zauna da ainihin gwamnan Kaduna, nace mishi ranke dade ga wata fitina da ta zo wadda take karo da agendar karantar da ilimi. Ana sa yaran mu suna barin makarantu, me yasa ba za a nemi mu zo mu yi shiri a gidan radio mu wayarwa da matasa kai akan hadarin wannan da'awar ba? Ba wani mataki za a dauka na karfi akan su ba, a nuna musu wannan abun ba daidai bane.
a yi amfani da gwamnati a kira waɗannan da suke wannan maganar a zo a zauna da su a tattauna me yasa aka nemi haka ya faru da gwamnati don wannan abu ne wanda yake buƙatar sai an samu ƙarfi na taimakon media kafofin yada labarai ƙarfin wuraren zama ƙarfin taimakawa da yadda za a kai ga yadda za a tattauna don ba zama ne na kwana ɗaya ba waɗannan da ake cewa malamai sun ɗibo waɗannan littafan mu zo mu zauna mu gaya musu sirrin da ke cikin waɗannan littafan ba abin da suka ɗauka ba amma kun san me gwamna ya ce cewa ai waɗannan yara ne suke da tunani malam kuna da hikimomin wa'azi ku yi ƙoƙari ku wayar da kansu kai wannan duk fitina ce sai na ga bai ɗauki abin yadda ni na san shi ba irin bayanan da yake nan ban gaji ba fa a wannan ranar da na fito daga government house kun sai na tafi gidan shugaban radio Najeriya a Kaduna na tafi naje na same shi nace ga sakon da nake tafi da shi sai da na kai awa uku muna hira akan magana ya karbi maganar da muhimmanci amma shi kuma yayi alƙawari akan ayi wani shiri na musamman wanda za a fadakar kuma a bada dama wadatacciyar dama na a tattauna da mutane to amma kamar yadda yace sai ya shagalta bayan na tafi na rasa yanzu menene abin yi menene ya kamata ayi game da wannan matsalar sai nace to abin da ya dace yanzu shine mu fito mu rinka bayyana abin nan karara a wuraren karatutuka wanda da ba ma bayyanawa karara da muna takaituwa ne ga yi musu nasiha kawai to amma tunda gwamnati bata bada media ta ba masu radio basu bada media su ba bari mu zo shi yasa wannan mimbarin nazo na rinka bayanin wannan aqidar a Kaduna idan nake karantar da dalibai ku samu kasusuwa na guda biyar na karatun risala da ne musu sai da na tsaya ne wa mata cikakken sharhi game da wannan aqidar a ran da zan yi sai da na tattaro mazan makarantar suka zauna a waje na sa musu loudspeaker suka je wannan shine abin da zan iya a matsayin mai da'awa talaka kawai kuma la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha illa wus'aha sai abin da Allah ya bani kawai shi zan iya sai abin da to wannan sai yasa sai na lura gwamnatocin mu ba a shirye suke game da su kare hadarin da ke tinkaran mu ba ba kuma a shirye suke game da abin da zai wayar da kai ba wannan na faɗi wannan magana ne domin a gyara abin da zai biyo baya don haka lalle muna bayo hukuma shawara akan ta ɗauki matakai dangane da abin da ya kai ire-iren waɗannan abubuwa na bayani ku gamsu gaskiya mu ba so muke a yaƙe su ban dai ba yaƙe suka kawo ba ni din nan ina tabbatar muku da cewa ina da matasa waɗanda za a iya zaunar da su su iya fuskantar su a kowane gari so da haka ba ƙarfi za a nuna ba domin ƙarfin ba shine matakin farko ba sayyidina Ali da suka zo da wannan abun su 6000 ne suka ware a wani gida mun faɗa muku suka je suka ce ya kafirta kaza Ibnu Abbas aka tura da mutum nawa Ibnu Abbas ya fito da mutum 4000 saura 1000 nawa saura 2000 su ne suka tsaya har aka buga da su da sayyidina Ali a Nahrawan a nan Iraki ashe in mun zauna da su yanzu zaman nawa da su fa jama'a kusan in naje Maiduguri aka zauna aka yi hayaniya aka kafirta ni aka zage ni aka ɗauki zafi kai in ka ganni ma ka ce ba albanin da ka sani ba ne wanda yake ta farfasa saboda fage ne na da'awa a nan likitan mahaukaci in ya zama mahaukaci sai a je a nemo likitan mahaukaci a kansu gaba ɗaya kawai a haka na ɗauke su waɗannan is a mad dog mahaukacin kare ne ka zo za ka yi mishi allura a matsayinka na veterinary doctor sai ya cije ka kai ma sai ka cije shi sai a je a nemo likitan mahaukata na mutane da na kare don haka sai mu zauna da su mu faɗa mu faɗa wallahi wani lokacin sai na dawo Maiduguri sai ku ga wanda ya taho a tafarfasa sai ka ji ya zo aka rawa kallon assalamu alaikum kai wallahi wallahi sai dai a yafe mana ka ai ni ban san abin da ya shiga kaina ba lokacin nan ka ai malam ka Allah ya saka muku da alkhairi jihadin da kuke karantawa da kuke ka ai wannan bata ne mun gane kaza kaza haka suka yi tai duk sanda na shiga sai an samu wani da na shiga sai na samu sabuwar shubha da na samu sabo shubha ni kuma dama na shirya sai in ce ƙarya ce ga bayani akan kaza sai in ce in kuma kuna ga ba haka ba ku karanta kaza ku nemi kaza ku kawo kaza ku kawo kaza wani ya tashi ce ƙarya ne kaza kaza references din da na bayar da na tafi in yaji ya duba sai je ya kai wa malamin sai malamin ya ce gaskiya ne amma a dan tsaya tukuna sai ta waye ashe inda mun samu zama da su ashe da za a gyara da yawa daga cikin su misali an buɗe wani library a Maiduguri, aka gayyato lecturori daga library menene department na university Maiduguri, ni kuma sai nazo ne amfani da wannan dama suka bani ne musu lecture akan amfani da electronic library a zamanance, library da ke kan internet, library da ke kan computer. Nazo har na gama lecture ma professors ne ga suna a zaune da doctors a bayana, har wani doctor na library science HOD ina zama ya ce well done doctor, well done. Na ce mishi a ranka dade ba doctor, ai ce wa kun yi zan ku, ai kuna da dan tawali. Na ce a wannan lecture da nayi akwai yaron da ya zo wurin ne da zafin ra'ayi, dan kafin a fara wa'azin ya rubuto takarda ta zagi, kafin a fara ma ya rubuto takardar zagi. Ana idar da lecture, uban shi lecturer ne mutumin Jimeta a Yola, sai ya ce wallahi baba na tuba. Yace a wane me ka tuba? Yace na tuba daga bin Muhammad Yusuf. Yace a a ni ban karbi tuban ka ba dai, ka zo yaudara ta, ka tafi dai, ka ce ni kafiri ne, ka tafi. Yace a a Allah baba na tuba. Yace in dai malamai suna karatun boko nan har suna lacca akan internet, yace dole zan yi karatun boko. Yace a ni kam bazan karbi. Sai da ya hada da matar uban, ita ta san ne, sai ta bugo min waya, gafa matsala gashi gashi. Nace su zo su same ni, suka zo suka same ni a masauki, muka zauna da uban da yaron da kaza kaza. Sai to shi ya ce to an je university ne, an ta kawo ayoyi gaba daya, ana ta kawo ayoyi cewa boko ba kyau, shine kawai suka bari ka gani. Shi bai san ayoyin ba, ayoyin da aka sauka Annabi Muhammadu ne, duk da aka Annabi ya tura aka je aka yi bokon ya ketara ayoyin, ko ko wasu ayoyi ne da aka sauka da Muhammadu Yusuf, bai sani ba. Shi dai an ce shi ya sa ya bari. Yaran nan dai a takaice yanzu yana final year a nan university Maiduguri. To haka duk sanda na je zan shiga nan cikin university, wasu suna nan sun bar da awar amma suna nan a cikin university. In muka je an gama wa'azi, wani ma hakku tufo zai kawo min a kafada ya buge ni, zan ce ba komai, kin kana son boxing mu hadu bayan gari, amma nan wurin wa'azi ne. Haka fa, to dan haka nan ita hukuma tana zargin mu, malaman gari na ragin mu, su kuma nan suna kafirta mu. Amma tunda mun san Allah muke wa aikin ba komai insha Allah, muna ba da shawara ga ahlus sunna, musamman kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna, ku bi masallatan ku da makarantun islamiyya na mata da yara, ku yi check and balance na dukkan malaman ku dake Najeriya, domin wannan aqidar nan tafi harsa, nan tafi harara, saboda an yaudari malaman ku, domin ku dama da kuka zo ɗan kungiyar izala ba ku yi kaidi ba cewa kuka yi kuna bin Qur'ani da hadisi, ba ku ce alaman hajji salaf ba. Dan haka in aka je aka kawo Qur'ani da hadisi, sai malaman islamiyya ku duk sai su bi. Dan haka malaman islamiyoyi na Najeriya da yawa na kungiyar izala an ja su da yawa, musamman kungiyar izala bangaren Kaduna na su Malam Yusuf Sambo. Dan haka Malam Abubakar Ikare da Malam Yusuf Sambo, ku je ku yi balance check and balance na bangaren kungiyar ku. An kwashi jama'a ku da yawa, waɗanda wasu da yawa an karkashe su da makamantan haka, sannan sun ɗiban muku mata 'yan islamiyya da 'yan mata da yaudara cewa za a je Maiduguri lacca ko ƙaro ilimi. An karkashe wasu mata da yawa, wasu sun fita da gudu, sun fita suna Allah ya isa akan ba su san dalilin da aka kawo su ba, an je an tara su a wasu gidaje. Lallai muna ba da wannan shawara, sannan muna ba da kyakkyawar shawara, malaman izala lallai ku ɗauki mataki cikakke don kariya, matakin kuma ya fi ƙarfin 'yan agaji, domin kuna daga cikin target ɗin su Muhammad Yusuf, limamin masallacin Gwallaga na Bauchi Dattijo Mala Ibrahim, sai da suka ainihin hare shi, suka yi saitin shi za su harbe shi da bindiga, sai ɗaya ya ce su saurara, lokaci bai ba ya fito sallah asuba yana tsaye kofar gidan shi, sai daga baya driver da suka ɗauka da ya ga haka da ya yi shiru yana dawowa ya ga liman, sannan aka sa 'yan agaji. To abin ya wuce 'yan agaji fa, wani yana buƙatar horarru ne. Lallai muna ba da wannan ainihin shawara ga kungiyar izala da kuma sauran jama'ar ahlus sunna baki daya, sannan muna ainihin ba da shawara ta musamman ga al'ummar musulmin ƙasar nan gaba daya, saboda al'amarin za ku yi mamaki. Wato akwai wasu 'yan shi'a da suka ce sun bar da awar zazzaki 94-95, mafi yawancinsu sun koma sun bi wannan da'awar, ina son ku san haka. A halin suna nan sun zankame a cikin masallatan 'yan ɗariƙa, mu dai ba su dawo cikin mu ba, suna kyamatar mu 'yan izalanmu da 'yan salafiyanmu, sai suka koma wurin 'yan ɗariƙa. Ba sa shi'a amma ba ɗariƙa suke ba, sannan su kuma ba sa izala, ba sa salafiya, sai suka zauna, galibinsu sun fi danganta kansu ga tajdid ko kuma su zauna silent shiru. To waɗannan da yawa sun bi wannan da'awar, waɗanda da yawancinsu a Kaduna da wasu wurare Zamfara da makamantansu suna can Maiduguri, wasu an kashe su, wasu kuma ainihin an kama su, wasu ma ainihin an kama su a hanyoyi ne aka kakkashe su a garin Wudil da makamantansu. To muna ainihin ba da wannan shawarar ga ainihin yan dariƙa da yan Tijjaniya da yan ainihin Fitiyano da ainihin makamantansu. Sannan daga ƙarshe lallai muna ainihin ba da shawara ta musamman ga ɗaliban ilimi masu neman ilimi. Ɗalibai zafin son addini ba nan take ba, duka mu mun tashi muna da zafin son addini don siffa ce galibi wadda ta lazimci matasa, saboda yana da lafiya, yana da ƙarfin fahimta, bai da mata, bai da ɗa, bai da nauyi. Me yake gani dan ta kare ai gobara? In bala'i ya tashi, in ya samu ya bi ta hayin ojo da kafa yadda razabi, sai ya samu mota ya haye. Bai da kowa a garin. A ƙarƙashin haka suna da kishin addini, suna da so, suna da kaza. Muna ba ku shawarar zafin kan addini ba za ta yiwu ba kadai, sai ka koyi ilimi a hannun malamai. Sannan ba a littafi ba. Sannan duk abin da ka gani a wani littafi ya daure maka kai, ka je wurin malamin da ya sani, koda ba malamin ka bane, koda kana ga kana kyamar shi. Ka nemi yadda zai biya sa maka lokaci, ba lallai ya zama a yadda kake so ko inda kake so ba, domin kai kake neman fahimta. Yayi maka bayanin wannan littafi ko wannan abu. Wannan yazo cikin Sahihu Muslim a yanda aqida qadariyanci tazo kasar Iraq, cewa ƙarya ne Allah bai san abin da za a yi gobe ba. Wannan aqida ce ta jahamawa da qadariya, da tazo sai wasu dalibai cikin tabi'ai suka ce to su ba su san kan wannan aqida ba, me ya kamata su yi? Bari su ainihin tafi aikin hajji dan su hadu da sahabbai su yi musu bayani. Suna tahowa ko sai suka hadu da Abdullahi dan Umar. Abdullahi dan Umar yayi musu bayani, shine sababin zuwan hadisi na biyu na cikin 40 hadisi, ka karanta shi cikin Sahihu Muslim. Na ba ku shawara, idan aqida ta shigo, ku rinka samun waɗanda za su yi muku bayanai. Ko da yake malaman mu na Najeriya, Allah ya kiyaye, sun taskance kansu daga matasa, suna ganin cewa matasan yan zafin kai ne. Na'am suna da zafin kai, matasan suna da rashin kunya, na'am da yawancin suna da wannan sifa. Amma su ko malaman sun manta cewa wajibi ne akan su su yi saitin su. Ina ce da wannan rashin kunya da rashin mutunci da menene Malam Bakar Gumidi ya biya gyara matasan Najeriya? Tambayi Malam Aliyu Tukurtukur Kaji a makarantar GSS ta Funtuwa, me ya taba Malam Bakar Gumi? A idan Malam Bakar Gumi ya je cici zarafin shi. Amma yanzu ba zai dai haka ba, don me Malam Bakar Gumi yayi hakuri ya ba su shawarwari? Ka saurari Malam Bakar Gumin, kana jin kaset, me yake faruwa? Akwai wani mai zafin kai wanda yanzu yana can ya tafi. Tun a lokacin Malam Bakar Gumin, Malam Bakar Gumin ya karanto wani abu mai zafi, sai ce ina Abdul Malik, ina Abdul Malik, sai ce to Abdul Malik ka ji yadda ake, dan haka kai hakuri za a yi nasara. Abdul Malik din nan an daure shi tare da zazzaki, ya fi daurin goro, ya bar shi a ya dawo yana noman shi, yana zaune yana kaza kaza kaza, yanzu ya sake bi ya kada wannan da'awar, yana Maiduguri. Wallahu alam da halin da yake ciki. Duk da irin wannan zafin nasu da komai, Malam Bakar Gumi ya ta hakuri. Na gaya muku a majalisa a falon Malam Bakar Gumi aka kai fatawar za a iya karban aure in an daura da Salatul Fatima. Malam Bakar Gumi ya ce eh, fatawar ba ta yi duk wani dan izala dadi ba, dan Salatul Fatima ganin ta ake kamar bomb ne. To bomb a riga, amma ya akai tunda an yadda malami ne. Daga baya da muka karatu sai mu gane eh, ba Salatul Fatima ko Bible aka karanta wurin aure ba komai, don in aka ce na baka na karba aure yayi, duk abin da aka karanta bai da tasiri game da lalacewar auren. To amma kaga sai da muka hakuri, duk da ba mu so abun ba, amma da yake shi malami ne, kenan ashe a matsayin ka na dalibi sai ka ba malami darajar shi, sannan sai ka nemi shi malamin, shine zai baka lokaci da inda da sadda da yadda za a sadu, ba wai kai ne zaka yi determining cewa dole ga yadda kake so ba. Sannan na biyu, dalibai ku ji tsoron Allah, saboda a garin ku ko a anguwar ku kana da matsala da wani malami, ba dalili bane akan to bari ka je ka gayyato wata da'awa. Dan kamar yadda na gaya muku a nan Zaria, akwai waɗanda suke da grudges, suke da matsala da wannan da'awar. Na ce suke da matsala da wannan da'awar, ba ita da'awar ce take da matsala da su ba, domin ita da'awar a buɗe take, makaranta ce aka kafa, aka ce duk wanda yake so ya zo, wanda ya zo aka ɗauke shi, wanda bai zo ba ba a ɗauke shi ba. Daga baya Allah maɗaukakin sarki ya albarkaci abin da ake gani ba zai kai ko ina ba, sai kuma kowa ya zo ya ce yana son shigowa, sai aka ce ai kuma babu wuri, saboda ba makaranta ce ta gwamnati ba. Yanzu ma ake gina makarantar, in an gina makarantar za a ci gaba da ɗaukan ɗalibai. Wani sai suka maida abin ya zama mai, ya zama musu dalilin gaba da cewa to sai sun rusa da'awar. Don haka duk wani da suka ji ya fito a wani gari da kowace irin da'awa ce, matuƙar da'awar tana sukar wannan da'awar, sai su ce bari a kawo shi ya zo, shi ne ke faɗin gaskiya. wannan yana daga cikin irin nau'ukan mutanen da suka bi Muhammad Yusuf waɗanda daga ƙarshe a wannan gabace zan yi bayani. Lallai akwai almajirai gardawa irin shi, akwai ƴan ƙalaƙato waɗanda ƴan ƙalaƙatan nan za ku yi mamaki na taɓa zuwa wani ƙauye na je na same su har na ga irin aikin da suke yi. ƴan tatsine ne suka kafa wani ƙauye, kana zuwa Fatoskum, in ka zo fita Fatoskum za ka yi Maiduguri dama, to kai hagu ƙauyensu yana nan. In mutum ya zina za su kashe shi, in ya kaza za su yi duk abin da ya shafi na Alƙur'ani ɗin nan da sauransu. To amma suna da aƙidar ƙalaƙato, galibinsu sun je sun bi wannan da'awa. Sannan akwai ƴan boko waɗanda frustration na bokon ya saka su, ko dai an yi dropping ɗinsu out academically ba su da ƙoƙari, ko an ture su automatically saboda mai sun kasa biyan kuɗin makaranta lokacin registration ya wuce an jefar da kai, ko kuma mai wani lauya ne wanda yana tunanin za a bashi commissioner shari'a ko commissioner kaza aka ki sai ya koma sai ya shiga cikin da'awar, ko kuma wani mai kishin addini ne saboda tsabar tazahud da ya ji ruwan ayoyi ana kawowa sai ya ce ga inda gaskiya take nan, can ba da gaskiya ake ba. Shine aka samu kusan rabin ɗaliban Malam Ahmad Garkawi sun bi wannan da'awar, sun ce wai Malam Garkawi ba da gaskiya yake ba, saboda kullum yana cewa jihadi amma har yanzu ya ki tayar da jihadi. To ga wanda zai tayar da jihadi can, sai suka kwashi jiki suka tafi. Jihadin yana da matakai ai. Ai a wannan rigat din ne su ko masu zargin mu suke cewa mu ma mu daina cewa jihadin, dan me za a ce ba za a ce jihadin ba, in an fada za a bayyana yaya yake. Za a ce ɗaliban da ake karantar da su medicine a daina cewa AIDS ne, kada AIDS ya kama wani? Dole a cikin lecture a ce musu AIDS, a yi musu bayanin yaya amma yake, yaya HIV yake, yaya tuberculosis yake. Baka da hujjar da zaka ce ka ai wa'azi akan jihadi, in ba ai wa'azi akan jihadi ba ana kaucewa, ba shine za su je su ɗibo ayoyin jihadin su fassara su ba daidai ba? Dole zai a dawo ai saitin su akai. Dan haka ɗaliban ilimi muna baku wannan shawara, duk abin da ka ga baka fahimta ba ka nemi shawaran malaminka. Sannan in ka yi faɗa da wani malami ba dalili ne akan cewa bari ka je ka gayyato wata da'awa wadda za ta zo ta rusa wannan ainihin da'awar ba. Irin haka ne fa muke samu a wasu wurare da dama a ƙasar nan. Malam wani ya ɓata wani rai sai ya ce to bari ya koma shi'a, bari ya koma ɗariƙa, bari ya koma khawarijanci, bari ya koma kaza. Don haka kun ga akwai ire-iren waɗannan. Sannan wani abu mamaki, akwai 'yan siyasa fa a cikin tafiyar Muhammad Yusuf, akwai MPDP dewa waɗanda SAS ya riga ya yi ƙarfi a AMPP a Maiduguri, sun rasa yadda za su yi, sun rasa yadda za su yi su samu kansila ko ciyaman ko kaza, sai kawai sai suka koma cikin da'awar, suka ce siyasa ma kafirci ce ga ayoyi, suka yi ta ruwan ayoyi. Don haka yau kwana uku da suka wuce, kwamishinan ilimi na SAS, ai kwamishinan addini na SAS, ƴan sanda suka same shi bindiga suka sa a bakin shi suka yi rugurugu da kanshi. Me yasa? A cikin AMPP yake da aka zo 2007 yana tsammanin za a bashi mukami, sai ba a bashi ba. Tsohon ciyaman ne na Kaga local government Fuji, ba a bashi ba, bai samu ciyaman ba, bai samu commissioner ba, sai koma ya ce siyasa ma kafirci ce. Shi wannan ɗan AMPP ne ma, kaga akwai dalilai na siyasa, sannan akwai dalilan talauci. In wata dame ka ta zakarkari cikinka, wani ya zo ya ce maka ai ga waɗanda suka zalunce mu, ai ga kaza, ai kafirai ne, za a yaƙe su kaza 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 kaza, shikenan sai atifa kawai, zafin kai sai ya ɗibe ka. Akwai su dewa almajirai ko gardawa da irin ƙolaye waɗanda ke yawo a cikin gari, su suka fi kowa yawa a cikin ainihin tafiyar. Sannan za ka yi mamaki, har likitoci akwai, har ƴan jaridu akwai, har malaman jami'o'i akwai, babu nau'in mutanen da babu. Amma ƙididdigar bincike na ya fahimtar da ni cewa galibi tunzura ce da wani maƙiyinsu ya saka su a ciki, sai su ga bari ga inda za su wuce. Wannan fikirar ma irin ta ƴan zazzaki suka bi a lokacin. Ai akwai ƙauye Ɗinya a nan hanyar Jos, kowa san bala'in da zazzaki ya je saka ƴan mutanen Ɗinya a wannan garin. Me ya faru? Rikici ne ya haɗa tsakanin wani da hakimin ko dagacin ƙauyen, kawai wannan dalilin. Suka je suna wa'azi za su yi kaza, za su yi kaza, za su kwace gona, za su yi kaza, za su yi kaza. Wannan dalilin ya sa mutanen ƙauye suka ga wannan har yana iya barazana ga dagaci ko hakimi ya kwato gonarka ya baka, to gaskiya ne. Kawai sai suka bi. Jama'ar musulmi waɗannan su ne nau'ukan mutanen da galibi suke bin shi. Babu nau'in mutanen da babu. Saboda haka nake cewa ina ba da shawara ta musamman ga gwamnatin jihar Borno, ina ba da shawara ta musamman ga gwamnatin Najeriya akan a koma a binciki sojoji da nau'in yan sanda da SSS da suke a Borno. Akwai waɗanda sun bar aikinsu a fakaice sun koma Muhammad Yusuf suke wa aiki. Ma'aikatan telecommunication giants company masu aiki a kamfanin Glo, Celtel, V-Mobile, Starcoms a je a bincike su da dama, akwai waɗanda sun bar aikinsu sun koma Muhammad Yusuf suke wa. Za ka ce wannan kuma me yasa? Nan ma akwai sirri. Shi ne an gano ana biyan ka naira 70,000 sai su waɗannan sai za su ringa baka 120,000. Don haka za ka koma wancan aikin da kake wa Glo kana ci gaba da yi. Glo na ganin ita kake wa aiki, amma wa kake wa aikin? Ƙarshe kane wasu Muhammad Yusuf aiki ne. Don haka daga cikin strategy ɗinsu a wannan watan Sha'aban shine July / August za su bi za su yi switching dukkan networks na telecoms. Dukkanin Glo da sauransu gaba ɗaya rikici yana farawa sai suka yanke su, sai zama babu wata waya da take shiga Maiduguri, babu wata waya da take fita. Aka ce gwamnati ce ta switching, aka ce kamfanonin ne suka yi switching. Na'am, kamfanonin ne suka yi switching, amma da yawun wa? Ba da yawun kamfanonin ba, da yawun su Muhammad Yusuf. Ma'aikatan Glo din ne suka maida su ma'aikatansu, su kuma sai suka kawo wa hukumomin waɗannan kamfanoni uzuri da cewa ai ƴan ba boko ne suka zo suka kore su suka yi kaza suka yi kaza. Nan ma wani makirci ne. Don haka ina ba da shawara a je a binciki me yake faruwa da sauran dukkan garuruka. Ina ba da ainihin waɗannan shawarorin jama'ar musulmi. Wannan shawara kenan, sai malamai iyayenmu. Malamai kuna da kokari, amma ku ƙara kokarinku. Shine yadda kuke zama din nan sai wa'azin ƙasa ko wa'azin mako ko sai IVC ya zo, to gaskiya malamai ku canza. Ba muna ba ku shawarar ku koyi da irin mu bane, amma muna cewa irin yadda muke dinnan haka mu ga malaman sunna suke da'awa a duniya. Shine zai zama kana da wani masallaci da kake karantawa dama. Ba wai sai azumi ya zo kai tafsiri ba. Ba wai sai an kira ka wa'azin ƙasa baki ɗaya ba, a ango ku me kake karantawa, ina ɗalibanka. Kar ka je kai ta karantarwa a wani wuri baka gina ɗalibanka ba. Sannan karantarwa ta zama karantarwa ce a bisa tsari irin na salaf. Tsarin salaf shine akwai karantar da tara mutane gaba ɗaya, akwai kuma karantar da tara mutane na musamman. Shine Imam al-Bukhari ya ce babu man ja'ala ainihin wato li ahli al-ilmi ayyaman ma'luma. A samu wasu sanannun kwanaki sai a sa wa ɗalibai waɗanda za a rinka karantar da su Islamic sciences. Amma saura kuma jama'a gari a samu wani karatu da za a sa musu gaba ɗaya. Sannan dole ne malamai ku rinka sanin me yake faruwa a kewaye da ku da ƙasarku da kuma duniyar musulunci. Saboda banda wannan yanzu akwai wasu aƙidojin, don yanzu akwai wasu matasan da suna nan da wasu aƙidojin ko waɗannan aƙidojin, amma abin mamaki sun yi shiru ne. Amma wannan ya buɗe musu ƙofa, don suna ganin cewa in har an tashi an buga da gwamnatin Najeriya kwana biyar sannan ta galaba, to in aka ƙara shiri wata ran za a kai kwana goma kafin ta galaba, wata ran ko za a yi nasara a kanta. Sannan kuma na ciki da waje suna nan sun tattala abin da za su ba su zan zo su cimma wannan manufar. Sannan akwai haɗari wanda yake fuskanto mu idan aka gane dangane da rashin adalci. Rashin adalci shine ni ina tabbatar muku da cewa bana goyon bayan zalunci ko kaɗan wanda hukuma take, kamar yadda bana goyon bayan ko kaɗan abin da su Muhammad Yusuf suke yi. Amma ina tabbatar muku da cewa magana da aka faɗi cewa an yi gunshot da Muhammad Yusuf ba haka bane, cewa an yi batarnaƙa ne sannan aka harbe shi a wannan batarnaƙar, is absolutely lie, is an absolute lie, ƙarya ce. A'a, an yi wannan buge-bugen kam aka yi nasara a kansu, suka tarwatse aka kashe na kashewa da sauransu, sai ya fito daga shi sai wando wando irin wannan namu na ustazai, ko singileti ko riga babu a jikin shi, sai karan dori da ke hannun shi na hagu wanda an harbe shi kwana biyu kafin nan. Mutanen shi suka sa mishi karan dori ko riga babu, babu takalmi, ya boye a wani lungu a gidan makwabta a nan cikin kusa da gidan shi. Shine sojoji suka je suka kamo shi, da suka kamo shi lafiyar shi ras ba makami ko kwaya ɗaya a hannun shi, suka danka shi zuwa ga 'yan sanda. A daidai wannan lokaci akwai wani babban mutum da ya yi ta ƙoƙarin ya same ni a waya. Ni kuma na wuni wani aiki lokacin na gaji, duk na kashe wayoyina na kwanta ina jiran dab da magariba in tashi. An kama shi daidai kusan ƙarfe 6:00 na yamma, yammacin ranar Alhamis. To me ya faru? Yace ya zauna ya tsaye da shi ne yace mishi Muhammad Yusuf me yasa kai mana haka? Yace da gaske ne malaman mu sun zauna da kai sun nuna maka abin da kake ba daidai bane? Yace eh. Yace ka tuna da ni da kai da Malam Ja'far a Makka mun zauna ka ce duk abin da ake yi ba haka kake ba? Ka ce sharri ake maka, ka ce abubuwan nan yaran nan su ma ka yi training ɗinsu amma sun zo sun wuce ka? Eh, me ya faru kai mana haka? Sai ya ce mishi abubuwa sun canza ni. Ya ce a wannan lokaci yana magana shi yana ƙoƙarin dalin wayata ne, ya so ne da ya haɗa mu domin na so in yi mishi wasu sophisticated tambayoyi wanda wallahi da sun daure sun bashi da rai. Zan rubuta takarda zuwa ga shugaban ƙasa amma da sharaɗi. Ina so a banne in zauna da ni da Muhammad Yusuf amma a jama'a a sa kamerori. Akwai maganganu da tambayoyi waɗanda zan yi mishi. Amma sai suka yi wuf suka kashe shi, saboda haka wasu bayanan ba za su iya fitowa a yanzu ba. Domin an fito da su baka da wasu hujjojin masu ƙarfi da nagarta da za ka iya bakin kanka. Don haka gaskiya kashe shi suka yi. A daidai wannan lokaci na tashi bacci zan yi alwalar sallar magariba. Yara suka ce waya na ƙara, ina ɗauka sai na ji wannan mutum ne. Ya ce min wallahi ya yi iya nema duka wayoyina, na ce suna rufe ne yanzu na tashi bacci zan yi magariba. Ya ce to ga abin da ya faru tsakanin shi da Muhammad Yusuf, yanzu sun tafi za su kashe shi. Don haka jama'a kun ji wannan rahoto da aka buga, kuma wannan magana shi shugaban sojojin da suka kama shi ya sa wakilin shi da ke jin Hausa ya yi bayani cewa sun kama shi lafiyar shi lau. An sa wannan a BBC, mun ji da VOA da sauransu. Da suka kama shi har da ankwa a jikin shi aka tafi kashe shi, har aka kaso su aka je aka jefar da shi a police station da ankwa a jikin, sai shi da wannan babban mutum ya ce ba ku da hankali kuna cewa kun yi gunshot da shi, sannan ga ankwa kun bari a jikin shi. Yannan yana nuna kenan a ɗaure ko kashe shi ashe ba da sabanin abu. Suka yi marmaza suka cire ankwa ɗin. Me yasa muke faɗin haka? Saboda mun ce za mu fito da haƙiƙar da ta faru. Don haka muna faɗin wannan, muna sanar da cewa wannan ita ce gaskiya. Na'am. Mutane sun ce an kashe Muhammad Yusuf ne saboda ba a so ya tona wasu asirai. Wannan magana mu da muka san asalin rikicin mun yadda da ita, amma ita ce ta ƙarshe. Amma dalilai guda biyu su ne manyan da suka sa wuf aka kashe Muhammad Yusuf. Dalili na farko shi ne me? Gaskiyar lamari, Muhammad Yusuf ya baiwa 'yan sanda da jami'an tsaro na Maiduguri da na wajen Maiduguri ya ba su muguwar wahala. Domin sojojin da suka zo aka shirya su suka fara wannan yaƙi a sahun farko, horarrun sojoji ne waɗanda ko da sojojin Najeriya suna da horo irin wannan, to amma ba su saba da yaƙi irin waɗannan ba. Waɗannan sojoji ne da suna iya awa 24 suna wuta, ba su ci ba, ba su sha ba, kuma ba za su faɗi ba. Saboda sojoji ne 'yan Algeria 'yan jabaha. Akwai wanda ya kwana 9 bai ci abinci ba amma yana rataye da bindiga akan dutse yana yawo. So da haka dan awa 24 ba matsala bace, balle sun tattali wadataccen abinci. Akwai sojoji 'yan Somalia wanda yake babu sojan da zaka gani kare na shi, amma ya kashe sojoji fiye da kaza irin 'yan Somalia. Kaga yana tafiya bindigar tana rinjaye shi, raki-raki suke haka saboda yunwa ta rarake su. Akwai su a ciki. Akwai 'yan Niger, akwai kaɗan daga 'yan Mauritania. Sa'annan kuma sai abubuwan da ba a rasawa na waɗanda aka ɗauke su aka je aka yi horonsu 'yan Najeriya nan. Wani abun mamaki, daga cikin sojojin jabaha da aka zo da su suka yi wannan yaƙin a Maiduguri fa, akwai waɗanda a Afghanistan sun yi yaƙi tare da Osama bin Laden. To don haka sojojin Najeriya sai kun ƙara shiryawa, kuma gwamnatin Najeriya sai kin ƙara shiryawa. Me yasa na faɗa haka? Ka da mage ba yanka ba ne, Hausa na yi. An kashe maciji ne ba a datsa kan shi ba, mai yiwuwa su ma ya yi. Ko kashe Muhammad Yusuf da aka yi gaggawa yi shi ne zai biya bukata? Kashe Muhammad Yusuf ba shi zai biya bukata ba, amma bari in karasa waɗancan bayanan, su za su karasa amsa wannan tambayar. Lallai sun yi marmaza sun kashe shi saboda akwai bakin haushi tsakaninsu da shi, kuma suna da masaniyar in har ba su yi mishi haka ba, to in har aka kai shi kotu to zai yi furi. Dan akwai waɗanda suke bayan shi. Domin wani hamshakin lauya ya fito ya yi bayani, ya ce constitutional yana da 'yancin kada a kashe shi a kai shi kotu. In kuma aka kai shi kotu yana da hujjar cewa shi ba wani dalili, don an kama shi ne ma tsirara. ba shi da bindiga bai da wani makami a hannu, dan haka constitutionally me za ku iya cewa a karkashin haka wannan lawyer ya bi duk irin sakin line da suke bi yayin quotation, yace karshen tanda an kai shi kotu zai zama freed balle yana da backup wasu wadanda suke rufa mishi baya. Dan haka kashe shi da ƴan sandan nan suka yi sun dauki fansa ne, domin a cikin waɗannan kwanaki kafin a kai ga nasara a kansu sun kashe ƴan sanda da yawa da sojoji masu yawa, saboda an zo an zuba sojoji ne da ƴan sanda da yawa waɗanda su kuma sun kewaye Maiduguri ne da mutanansu gaba ɗaya, sai dai sun fi ƙarfi a markaz. Dan haka lungu ne an aje sojoji guda biyu, su kuma suna dan da mutane 30 a wannan wurin. Me zai faru? Kawai sai dai a ga an ɗauko gawar soja an fito da ita, an ɗauko gawar ɗan sanda an fito da ita, an kai tankar yaƙi, sun hau tankar yaƙin suna ƙoƙarin su buɗe ta su zaro direban, sun bubbuge tayoyin da bindiga. Dole sai da aka kawo wadda take da ƙafa ta sarƙa, sannan ta iya shiga anguwar. Ba za ku yi mamakin yaushe aka tattali irin wannan ƙarfin ba? To lallai gwamnatin Najeriya akwai sakaci, amma jami'an tsaro kam sun yi iya nasu ƙoƙarin, sai dai haka baya nuna mumun goyi bayan irin zaluncin da gwamnatin tarayyar Najeriya take yi da danniya da take yi. Amma dai lallai muna cewa a gyara. Dalili na uku, dalili na biyu afwan, an yi gaggawar kashe Muhammad Yusuf, saboda kashe Muhammad Yusuf suna ganin wannan shine abin da zai kashe da'awar. To mun ina tabbatar muku da cewa ƴan sandan operation flush out da sojojin operation flush out su ne irin operation yaki na nan Kaduna. Wallahi suna mugun shan wahala daga hannun Muhammad Yusuf da makamantan shi, kuma suna da yakinin ba a so a hukunta shi, domin rikicin nan da ya faru wanda kuka ji dan jaridan nan na Maiduguri jiya ya bugo a radio muna hira yake fadi, akwai abin da shi ma bai sani a ciki ba. Na'am, za su tafi kai jana'iza ne, amma me ya faru? Ba sa sa hular kwano, saboda ba sa yadda da bin civil law of the country. In wanwe ne nan ba ruwansu za su bi, shi ne aka tare su a kan hular kwano. Ana cikin jayayya sai ga waɗannan jama'a ta su sun taho za su tafi jana'iza, suka samu ƴan operation flush out suna rikici da mutanansu a kan hular kwano, shi ne suka tsaya. To suna da ɗimbin yawa, wani soja nan ya fusata ya harbi mutum 17 a ƙafa gaba ɗaya, aka je aka kwantar da su a ainihin asibitin Maiduguri. Har a lokacin mutane ke cewa to me yasa za su yadda a kwantar da su a asibitin Maiduguri, domin kwana biyu da faruwa haka ni kuma ina Maiduguri. To menene ya faru? Daga wannan lokaci ne yace to tunda haka ne yanzu za a zo a kaddamar da jihadi. Saboda haka kun ji asalin abin da ya fara faruwa a wannan lokacin. Wannan wahalarwa da sojoji da ƴan sandan Maiduguri na flush out suka sha a hannun Muhammad Yusuf, ita ta sa su suke gani in ba su marmazan sun kashe shi ba, to zai dawo ya sake zama freed. Za a dawa ƴan tashi a sake sako shi ya sake zuwa ya hada ƙarfi. Dan duk sanda ya dawo yana dawowa da maganganu masu ƙarfi da gine-gine da ayyuka masu ƙarfi, kuma da kuma cewa ba wanda ya isa, sun tafi ma can sun zauna da manyan alhaki, sai a ce balle kai SAS. SAS shine gwamnan Maiduguri ga waɗanda ba su sani ba, sanata wane ne Sharif kaza kaza. Allah ya kyauta. Dalili na uku shine dalilin da galibin jama'a suke zato, an yi marmaza an kashe shi ne dan kada a zaunar da shi ya fara tonan asiri. Amma wannan maganar mu da muka san kan kabiyar ita ce mai rauni, sai dai kawai mun raka mutane ne akan tunaninsu. Ba wani zaunar da Muhammad Yusuf da za a yi wanda zai tona waɗannan mutanen asiri. Amma mu da muka ce mun so da ba a kashe shi ba, akwai bayanan da muka so a tatsa a wurin shi ne, wanda inda mu za a bar mu zauna da shi, za mu yi mushi waɗannan tambayoyin, kuma mu sa a je a ɗauko wasu mutane, a nan ne magana za ta bayyana. Amma wai dan kawai a tsare shi ya je kotu ya ce wane da wane ne, Muhammad Yusuf ba zai taɓa yin haka ba, saboda yana da yakinin kowace irin kotu aka kai shi yana da lauyoyi tun daga Maiduguri, Yobe, nan Kaduna da Abuja da ko'ina, manya-manyan lauyoyi. Kuma jama'a, yau kwana hudu da suka wuce sai da na tura wasu ƴan garin nan suka je wurin wani daga cikin lauyoyin, na ce da Allah ya nuna musu kofin shari'a. ya nuna musu, amma sai ya ji tsoro, yace to tunda yaji abubuwa sun fara tasowa mai wasu albanin nan suna so su yi wani abu ne, sai ya boye kofin shari'ar yana nan a Kaduna, suna nan zauna waɗanda na tura suka je su gani. Allah ya kiyaye. A takaice waɗannan su ne ainihin maganganun da muke so mu faɗi. Sai daga ƙarshe da nace kada mage bayan ka bane, wannan aƙida ta riga ta yaɗu, an yi sakaci, mafarauta kun yi sake, zaki ya girma. Gaskiya an yi sakacin da aƙidar ta yaɗu ƙwarai da gaske, saboda ta dace da tunanin 'yan Najeriya da dama wanda suke cikin halin ƙunci da makamantan haka. Shi kuma Muhammad Yusuf dama waɗannan abubuwan da suka damu mutane yake ɗibowa, kamar yadda Zazzaki ya rinƙa a shekarun baya. Kuma aƙidar da ta tashi yaɗuwa sai bata yaɗu irin yadda ta yaɗu yaɗuwar Zazzaki ba. Yaɗuwar aƙidar Zazzaki da ta faru matakin farkon nan baƙaƙen jahilai ne, waɗanda ba sa iya kawo aya ko ƙwaɗe ko hadisi, sai dai su yi ashar a yi damba da su. Amma waɗannan malaman islamiyoyi ne na ƙungiyoyin izala da jama'at Nasrul Islam da makamantansu da masu wa'azozi da manya-manyan ma'aikatan gwamnati waɗanda suka samu kansu a cikin halayen da muka faɗi. Ina tabbatar muku da cewa tare da sun tattaru sun je sun tare a Maiduguri ko, amma ba a kashe cikin kashi uku ba, a kashe kashi ɗaya ba, ko kaɗan ba a kashe ba, ba a kashe kashi ɗaya ba, ba a kashe wankwata na adadinsu ba. Kuma dama suna da plans da suka je suka tattara matayensu sun rarraba su gidaje ne mabambanta a Maiduguri, da nufin in an yi nasara za a da a ci gaba da rayuwa, in ba a yi nasara ba sun tsara ga yadda makomar 'ya'yansu da matansu za ta kasance. Kuma nan da 'yan kwanaki kaɗan za ku ji sun sanar da wane ne zai zama jagoran tafiyar yanzu, kamar yadda 'yan Alƙa'ida suka yi a Iraki. Ana cewa an kashe Zarqawi sai suka ce to ga wanda zai kaza 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 kaza. Saboda haka za su ci gaba da wannan aiki domin suna da makamai mabambanta a wurare mabambanta waɗanda suka aje su. Ya rage ko gwamnatin Najeriya da gaske take akan ayyukanta, to sai ta tashi ta yi aikinta, mu ma kuma muna aikinmu. Sai dai abin mamaki shine wai sai aje wai sai suka zo kuma wai suna fara neman wai mu haɗa kai mu yi aiki. Na ce mu ba mu aiki da azzalumai. Ai ku azzalumai ne, da kuna jin shawara ne da sai mu haɗu mu yi aiki da ku. Mu muna yin aiki ne on our behalf don mu kare mutuncin musulmi da mutuncin sunna, amma ba za mu haɗu mu yi aiki da ku ba, saboda ku ba shirye kuke ku bar zaluncin ba. Inda a shirye kuke ku bar zaluncin ya zama muna da kyakkyawar manufa guda ɗaya, amma so kuke kawai ku yi amfani da mu ku samu wasu bayanai waɗanda za su taimake ku don ku kare mutuncin ku, ba ku kare mutuncin mu da rayuwar mu ba. Saboda haka maganar wani ɗan SS ko director ko wane ne wai ya ce zai nemi zama da mu don neman wasu bayanai, tafi can ka nemi bayananka, muna aiki kai ma kana aiki. Abin da ya ja kuma wannan shine saboda wannan dalili da muka faɗi na cewa ku kuna kare gwamnatoci ne waɗanda suke zalunci, kuma ba shirye suke su bar zalunci ba. Mu kuma tunda ba ma'aikatan gwamnati ba ne, to gaskiya saboda Allah tafiyarmu ba za ta yi ɗaya da ku ba, don ba manufarmu ɗaya ba. Daga ƙarshe ina son ba da shawara duk wani wanda zai da'awa, to ya tattali inda zai samar wa da'awar shi kuɗin abincin da zai ci, da kuɗin da zai gina makaranta da masallaci, ta hanyar sana'a ko ta hanyar wani kiwo ko wata hirfa, wato wani abu wanda zai rinƙa yi da hannun shi. Amma in ka ce za ka yi da'awa ta hanyar kai ma'aikacin gwamnati ne za a daƙila da'awarka, abinda aka yi wa Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim kenan yana lecturing a DUK, ya zo ya ce zai fara da'awa irin tamu kuma yana fuskantar abubuwan zalunci, nan da nan sai suka tsaida albashin shi, sai suka saka shi a halin hau. Na uku, in ka ce za ka yi da'awa kuma ba ka da aikin komai, kuma kai ba aikin gwamnatin kake ba, na'am gwamnatin za ta kasa samu yadda za ta bullo maka, amma za ka aiko, za ka karɓo taimako kuma a wurin gwamnatocin wasu ƙasashe na waje ko wurin wasu 'yan ƙungiyoyi, wannan na faɗin maganar har ƙungiyoyin Ahlus Sunna, to da'awarka tana cikin haɗari, rayuwarka tana cikin haɗari, kuma ƙasarka tana cikin ruɗani. Domin dukkan waɗannan da ke ba da kuɗi a Saudi Arabia a zo a gina masallaci ko makaranta suna da wata tasu manufa da suke so ka zo ka yaɗa musu, sai zama ba da'awarka za ka yi ba, da'awarsu za ka yi. Shi yasa ko ga masallatan muntada, saboda muntada suna da wasu matsaloli da da'awa irin tamu wadda za mu iya tunkarar komai muka ga ba daidai ba ne, za ku ga ba a iya kiran mu masallatan muntada. Yanzu a Abuja karatun Bukhari zan sa musu. Zan sa musu karatun Bukhari, na ce ku je ku nemo masallaci, tunda ni ban zo Abuja a matsayin malami ba, amma na amsa zan muku karatu. Masallaci suka je na muntada, nan da na aka ce dai albani ne ba a so, amma za ka yi mamaki ya aka iya karɓar Malam Jafar amma ba za ka karbi albani ba saboda malam Jafar zai dan sassauta musu tare da wasu abubuwa nasu ya musu aiki albani ko yana aikin kanshi ne wannan yasa in dai har koda yana cewa kanshi ahli sunna dai zai baka kuɗi kai masallaci a nan gida yake ko a waje to ka sani da'awarka tana fuskantar hadari dan haka muna fadawa jama'a wannan mu kam da'awar mu dakan daka shi kardaka ce tankadan bakin gado ba mu yadda da karban kuɗin kowa kuma wannan maganar muna fadinta na farko shine Allah muke shaida annabiyu muna son mala'iku su rubuta ta su kai ta ga Allah ba mu karbo kuɗi wurin kowa daga waje dan mu zo mu yi wannan da'awa ta mu ko kuma daga gida dan mu zo mu yi wannan da'awa ta mu me muke nufi da dakan daka shine imu imu din nan da muka yadda da da'awar mu ne muke ayyukan da zamu samu kuɗi mu zo mu dan haka kuka da project san mun fara dan kuɗin da muka samu sun kare mu ma mun tsaya muna nan muna ta aiki kuma muna nema muna samu sai mu dan samu course biyu course uku sai mu sake dora da haka har mu gama wane yazo zai gina mana zai kaza mu ce a tunda ba cikin mu kake ba ba masu shikenan je kaka gina waɗanda suke so iyakar magana kenan jama'a dan haka ina ba da shawarar karbo kuɗi da wasu matasa suke a kasashen Saudi Arabia ko kasashen Iran ko makamantan haka suna taimakawa wajen ruda mana kasar mu kuma duk lokacin aikin Hajji da Umara ina gaya muku masu manufofi iri-iri suna tara kuɗi suna tafiya da su ni mun sha encounter da su mun sha mu hadu da su ce musu mu ba mu bukatar komai nan ma mun zo mu yi ibada ne dan muna da wani abu na da'awun mu da zamu yi in ba haka ba zamu sake zuwa Hajji ko Umara ba dan mun sauke farali sai kuma mu fuskanci wani abu daban amma zaka je zasu tara kuɗi zasu baka zasu tara litafai zasu baka zasu kawo kaza zasu baka zasu kawo kaza zasu baka to duk in ga ba sai su ce to shikenan amma ga wasu irin abubuwa waɗanda ya kamata ka bada karfi akan da'awarka tayi waɗannan abubuwan ka zo ka fara magana sai ku fara rikici da malamai ko da dalibai ko da makamantan haka amma mu nan kaga duk rikicin mu dake hada mu da jama'a aqidan mu ce ta mu ta kanmu ba aqida kowa muke da kowa ba wanda muke bi ba wani wanda muke wa aiki dan haka yana daga abin da ke sababbar da wannan hadarin shine matasa dake tunanin aje a karbo daga waje a zo a yi lallai ne za su jawo muku rudani kuma ina cewa with due respect ga ainihin ran malam Jafar Allah ya gafarta mishi yana daga cikin wasu rigingimu masu yawa da malam Jafar ya shiga saboda ya samu kanshi a irin wannan halin yan muntada da wasu yan kungiyoyi sukan taimaka mishi da kudin gina masallaci ko gina makaranta ko wasu abubuwa daya biyu haka sannan yan siyasa a nan kasar sukan taimaka mishi da mota ko da wasu abubuwa makamantan haka wanda wannan ya ja matsala dan haka abin da nake bada shawara duk wanda zai da'awa ya hakura da abin da yake da shi ba lallai sai ya gina katon masallaci ko makaranta ba ya samu abin da yake da shi yayi ya dibo tunanin ma'anar da yake fatan da awashi ta zama ya kimsa wa daliban shi ko bayan ya mutu in Allah ya wadata su sai su yi amma in ya matsa sai yayi kaza a halin bai da hali to masu shi za su kawo kuma su ce a yada manufarsu ina ganin waɗannan su ne daga cikin shawarorin da zan bayar jama'a mun gode muku saboda kun yi kwazo wajen jira amma saboda ina ga muna da ƴan mintuna kaɗan waɗanda suka rage a cikin kafet za mu ba da damar buɗe ƙofar tambayoyi musamman na baki ɗaya ko biyu musamman akan abubuwan da suka ɗaure wa mutane kai waɗanda mutane suke ainihin fatan a amsa musu akan wannan matsala sai dai abin da nake cewa wani mataki wanda na so in yi kira zuwa gare shi duk da na buga waɗanda na san cewa za su saurari magana ta a cikin ainihin jihar Borno din dangane da al'amarin wato su Muhammad Yusuf sun ɗauki sufofi irin namu misali jama'a ba wanda zai iya cewa ya iya tuna lokacin da ni dinnan ko nake matashi nake ainihin sanya wando nake isbali wato nake sakin wando ya wuce idan kafa ko kuma ya ce ya iya tuna lokacin da ba ni da gemu sai dai wanda ya san ina ƙarami dukkan mu wannan siffar da kuka ga mun tashi da ita ce siffar mu ko da me zamu sa haka wandunan mu suke dagaggu haka rigunan mu suke dagaggu ya kamata gwamnatin jihar Borno ta tsaya ta yi nazari ƴan sanda da jami'an tsaro su tsaya su yi nazari domin abin yayi tsanani amma fa na baiwa ƴan sandan uzuri dan na san halin da suka shiga na baiwa sojojin uzuri dan na san halin da suka shiga shine farko-farkon abin ƴan sanda suna ganin me siffa irin ta ba wani magana kawai sai su harbe shi babu neman wata magana dan haka sun harbe mana yara da yawa waɗanda suke ahli sunna ne muna fatan Allah ya kiyaye su irin waɗannan yaran da aka zalunce su Allah ya gafarta musu amma kuskure ne, amma uzurin da na bayo ƴan sandan shine su su Muhammad Yusuf din nan shiga suke irin tamu, ba wani bambanci da irin shigan mu da gemu da dagaggen wando da sauransu. Dan haka baka da wata hanya da zaka bambance mu da su in ka ga mu. Na ɗaya kenan, na biyu musamman da suka ga abu ya rikice kafin su canza kama, sukan yi da'awar cewa su ba tare suke da Muhammad Yusuf ba, su ahlus sunna ne, su ɗaliban Malam Abba Aji ne, su ɗaliban masallacin Indimi ne. To amma me yake faruwa? Dan sanda guda ɗaya ya tasa wannan yana magana da shi, ga guda tara can an tsayar, sai wani ya lallaba sai ya zuro makamai sai jefa musu kawai kakakaka sai su kashe waɗannan ƴan sandan. Saboda haka sai ƴan sandan idan su ya rufe da sun game wannan siffar ba za su tsaya magana da shi ba, don sun tsaya magana da shi ba su san ta ina dan uwan shi zai kawo hari ba, sai su harbe shi. Kun ga fitinar kenan da ake fadi ko? Ko ba fitina ba ce yanzu wannan? In ka dubi ƴan sandan kamar za ka ce suna da uzuri, kuma suna da uzuri don irin wannan ya faru ga sojojin Liberia. Akwai ɗalibi na ya yi sojan Liberia an tura shi. Na ce mishi ba za ku ji tsoron Allah ba, me yasa kuke kashe yara? Muna karatun Sarimul Battar ba ku manta ba lokacin da ba da labarin wannan magana. Ya ce na'am. Wallahi tallahi yaro ne zai zo ya wuce gabanka kawai yana maka bai-bai kamar haka, ashe an bashi bom ya zo ya jefa maka. So da haka kawai yana maka bai-bai kana amsa bai-bai kawai shikenan, sai sa ɗaya hannun sai jiho bom gurur sai tashi da kai. Wannan ɗalibin na ku yana nan yanzu kafafuwan shi gaba ɗaya sun mutu. Dan haka suka ce da sun ga yaro kawai sai su ɗauke yara da wuta. Ya suka iya fitina ce. Kun ga halin da su kansu ƴan sandan suka shiga. To amma yanzu hali ya kwanta. Jiya an yi taro da Susu Baba Gana da su Muhammad Awal da sauransu da bulamomi, wato masu anguwanni, saboda wata matsala kuma da su kuma bulamomin suka fara kawo ta. Shine bulamomin galibinsu suna ɗariƙa ko kuma ƴan al'ada ne. Dan haka yadda suke jin haushin su Muhammad Yusuf, kuma haka suke jin haushin ƴan Izala. Saboda haka an ba da doka don shi gwamna ya ce aje a bincika ko uwar shi in tana da wannan aƙida, ya ce ai blowing ɗinta da bindiga, a fashe kanta da bindiga kawai. Uwar shi da ta haife shi, shi kanshi gwamna ya ce aje a bincike ta, inda tana bin Muhammad Yusuf a kashe ta. To kaga kuma waye rage? Ba waren da ya rage, sai Allahumma salli ala Muhammadin kawai. To yanzu wannan halin kun ga yayi muni. Sai aka kira taro saboda bulamomin in suna da wani matashi da suke jin haushin shi koda ba Muhammad Yusuf yake bi ba, sai su je sai su yi cuni, sai a zo a kama shi, sai a je a ce an kashe shi. To shine aka yi taro, lallai lallai yanzu su waɗannan da suka bi Muhammad Yusuf sun san karkarta, san su duk wanda ke bin tafiya sun san shi, dan ana bugawa da su. Dan da abu ya kamari cewa ne ku sai lasifikoki ku fito kuna yin wa'azi, har na sa wani mutum ya sai musu lasifikoki, na ce ku ta hada kayan wa'azi, in sun je za su rikita muku ku daka su sai kun yi wa'azi ku faɗi gaskiya. Shine magana ta yi kyau a Maiduguri game da wa'azozin. Dan haka sun san duk mabiyin Muhammad Yusuf, kuma shi ma ya san su. Yanzu an hada kai da su, duk inda aka kamo wani matashi sai an je tukuna sun gan shi. To suka editing din shi aka tabbatar, to wannan kam shine, to shine sai a tafi da shi, wannan ba shi bane, to shine sai a dawo da shi. Yanzu halin da ake ciki kenan, kun ga musiba ce, fitina ce suka jawo al'ummar musulmi. Saboda haka wasu jama'a da ke ganin gwaraza ne wai shahada suka yi, Allah madaukakin sarki ya kiyaye, babu lokaci. Kadai sai dai in yi muku ishara daga karshe, kun ga ire-iren waɗannan ainihin rikingimu da aka yi da su, wanda har ta kai Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani da ya zauna da su ya tattauna da su, shine yake fadin irin wannan maganganun da nake fadi a daidai ainihin wato shafi na 100 na wannan littafi, gashi Al-As'ilatu Shamiyya, ya je kasar Syria ne sai suka zo su nemi shi irin waɗannan tambayoyin. Ana zaunan fa suna kafirta shi, su nemi shi tambayar. To shine ƙarshe har aka yi mishi tambaya, ina hukuncin wanda aka kashe shi daga cikin su? Shine Albani ya bada ansa akan haka, wanda amsa kawai ce waye wallahu alamu. Kawai iyakar amsa kenan, ce wallahu alamu. Ina fata an gane. Saboda haka zan bar muku wannan littafi insha Allah ta'ala, in kuna so za ku iya photo star din, sannan kuma in Allah ya so zan laliba cikin kasusuwa na, ina da wannan littafin yana nan a cikin kasir gaba ɗaya ko CD duk ina da su insha Allah ta'ala. Bana iya tuna kan website din da yake, amma ina zaton su Ali Hassan da su mashhur sun saka shi akan albanicenter.com. albani din albani, ka hada shi da center din, ka rubuta ta da American, da Amerikanci ba da Ingilanci ba, shine cen ter.com to a ciki za a samu ainihin wannan littafin, ina fatan haka kaset din shi insha Allah ta'ala. Amma ina da yakinin ma shi rubutaccen littafin yana kan albani.co.uk, www.albani.co.uk shine ainihin server ta Ingila, zaka samu insha Allah ta'ala. Sannan ga wannan shi ma wanda Ali Hassan yace alfi'atu dhalla, batacciyar kungiyar nan sababu dalaliha, me ya kawo dalilin batata, wa abraza simatiha, kuma mafi yawancin sifofin su da za su gani shine rena malamai, fada da malamai cewa a tashi ayyaki cewa kaza, tajhilan wa takfiran wa tafjiran, irin yadda suke jahiltar da malamai su ce malawa na jahili ne, malawa na kafiri ne, sannan da makamantan su. Wa ma aha sai Ali Hassan ya rubuta wani littafi yace fa hal naskut, sai mu yi shiru, saboda can ma suna barazana duk wanda yake magana akan su za su kashe shi. Shine Ali Hassan ya rubuta littafi karshe yake cewa wa hal naskut, sai mu yi shiru, mu ce su ba batatu bane, yace dole mu yi magana, shine ya rubuta wannan littafi. Ina fata an gane. To sannan sai wannan al-as'ilatul iraqiyya, ko al-as'ilatul iraqiyya, akwai wannan nagari, yawa al-as'ilatul iraqiyya, gashi shi kuma wani babban malami ne, fadilatu Sheikh Salih Fawzan al-Fawzan fi masail al-iman wa takfir al-manhajiyya wa iya as'ila jami'a amma fi masail daqiqa muhimma, irin waɗannan matsalolin ne ga su. Ina fata an gane. Wannan littafin duk kuna buƙatar ku same su ainihin ku karanta su, saboda ku san menene duniyar ku take ciki. Domin nakan tausaya wa malaman kamar yadda jiya na tausaya wani, bai ma san ana irin waɗannan abubuwan ba, kuma su ne malaman da in ta rikice za a ce ku zo ku zauna ku yi magana. Allah ya kiyaye. To ga wannan da nake faɗa muku na ɗazu, al-as'ilatu najadiyya fi masail al-iman wa takfir al-manhajiyya wa hiya al-munaqasha ilmiya al-mashhura bismi ad-dam'atu al-baziyya. Zama ne da bin baz da wasu daga cikinsu din na soshin da zai kawo bin baz ba suka ce bai iya ba. To jama'a idan su bin baz ba su iya ba, su Albani Nasiruddin, su Uthaymeen ba su iya ba, su Abubakar Gumi ba su iya ba, su Fawzan al-Fawzan ba su iya ba, mu kam dama karkai magana mu ma, in ka ce ba mu iya ba ma kamar ma ka mutunta mu, kawai ka ce ba mu, tunda waɗannan ne malaman duniya an ce ba su iya ba, to waye ya iya? Bin baz duk da ya gama kawo musu hujjoji, kawai wani matashi kawai ya jefa mishi kaulasan, shine ya fashe da kuka. Ba ya fashe da kuka akan matashin ya kafirta shi bane, shine abin da yanzu nake cewa ya bani takaici, asarar matasa masu kishin addini. Shine waɗannan matasa, they are our future, su ne muke sa ran nan gaba za su zama shawwa na alarmawa ne, sun tayar da fitina da ta ruda musu kwakwalwa ta shallake su. Dukkan ɗalibin ilimi a ƙasashen Larabawa ya san sunan wannan littafi, amma an fi kiran shi da ad-dam'atul baziyya, hawayen bin baz. Kuka ya fashe da shi, kuka irin wanda jariri yake kuka sosai. Zan sa muku kaset yana nan cikin kayana ko CD, za ku ji kuka bin baz yake yi, kuka irin na shiga uku, cewa musiba ta farko a addinin musulunci, waɗannan matasa masu kwazo da ma lalatattu ne, ƴan bungalo haka ne, an rage iri dan bungalo ya zama khawariji, sai a ce shikenan izhab sharrun wazal. Amma sun haddace Qur'ani, wani ya iya chemistry, ya iya physics, ya iya mathematics, amma ya ce kuma ba kyau. To amma shi kuma malamin fa yana nan, shi baya ainihin wannan takashshuf din, ya ci mai dadi, ya sha mai dadi daga kudin da kuke tara mishi da waɗanda ake aiko mishi. Sannan sai jifa-jifai da nake faɗi, waɗannan jifa-jifai ɗin daga can aka kawo su, ba daga nan Najeriya suke ba. Na ku yi mamaki, daga can aka kawo jifs ɗin nan, an kawo su ne saboda me? In ta rikice a cikinsu za a gudu. Don haka a rediyo na yi dungu ne kawai, na ce goma guda 20 ne cif. An kawo jibga-jibgan jif-jif ne sababbi, tingal irin wadda gwamnoni ke hawa, da nufin in ta rikice za su ɗibi mutanensu kawai sai su fice ƙasar. Shine aka yi wannan ritsawar gawawwakin mafi yawancin jifs nan suna nan yanzu a gidan da surrounding na gidan. Allah ya kiyaye. Abin mamaki ma sai gwamnati bata san daga ina jif din suke ba, ina aka samu kudin sayan waɗannan jifa-jifan, ba daga nan suke ba, daga waje aka shigo da su. Allah ya kiyaye. Kun ga da a ce ku mutanen kirki ne, gwamnatin kuna adalci, da sai mu haɗu da ku mu yi aiki mu taimaka muku. Amma yanzu ba yadda za a yi, mu dai ba ma'aikatan gwamnati bane, ba yaranku bane, kowa ya aikin shi. Ina fata an gane. Sannan da shawarori ne ake magana, shawarori a kansu insha Allah ta'ala.
duka mun yi bayanan waɗannan abubuwan da ake magana insha Allah ta'ala.
Ina ga wani ne dan mini gyaran wajen magana ce da ne magana akan cewa Abubakar Gumi classmate ne na ainihin Sardauna. Yana magana cewa shi Sardauna an haife shi a 1910, Malam Abubakar Gumi kuma 1922. Shekarar da Sardauna ya bar makaranta middle kaza kaza gashi ne ya ce Malam Abubakar Gumi ya shiga makaranta. To wannan tarihin in ba na manta ba a cikin cassette din Malam Abubakar Gumi na saurare shi da kuma littafin shi da ya rubuta wanda aka rubuta wanda tsiga ya rubuta manufata. Ba lallai ne ba lallai ne ya zama shekarun ku ɗaya da mutum ya zama abin nan ba. Misali bari in ga ma wani labari. Na yi karatu da wani abokina a nan cikin Konga campus da daɗewa, sai kuma na koma a futi ajin mu ɗaya da yashi. Shine sai wata rana ya ce in kin ga Malam Albani ba za ki rinka ce mishi ajin mu ɗaya. Ta ce Malam Albani so dan na je ina mu'amalar su ne kamar ni ma yaro ne irin su zauna mai ta hira. To shine sai ta zo ta ce ai ga abin da babanta ya ce. Na ce eh haka ne. Lokacin dan gongola muke ce mishi kaga su takan yi ka haifi mutum ko ka girme shi. Misali ni ma san da muke karatun nan na alƙalanci ne, akwai alƙalin da yake ya haife mu gaba ɗaya ma a aji ya zo kuma zai karatu tare da mu. Yakan faru haka, yana iya faruwa. Saboda haka ni dai iya inda ka ji na karanta kenan, wallahu alam. Kuskuren daga Malam Abubakar Gumi ko daga kaza, amma da ya nuna cewa ajin su daya ba lallai ajin su daya zama a middle ko a wani abu ba. Ai ta yayewa yanzu a tafi wani course Kaduna da ni da kai sai mu zama aji daya. Kana da hujjar ka ce ajin ku daya da Albani ba ƙarya kai ba, ba ana nufin a primary ba. Aji yana iya zama aji daya ko a ina. Ina fata an gane. Yanzu akwai wani minista da ya sauka ba da jima wannan ba, nakan ce ajin mu daya da shi a ina a TV college ta Jos. Dama an gaji zai kaji ka Albani ƙarya yi wannan ba minista ne. A'a, Albani yana ɗan talakan ya ɗan tafi canje ɗan laɓe suka haɗu da wannan. Ina fata an gane. Sannan daga ƙarshe ga wani littafi zan so ku karanta shi ko ku yi photo star da ya ce iqra masiraka qabla an tufajjir. Karanta matsayinka a duniya da lahira a wurin Allah kafin ka kashe kanka irin wannan hayaniyar. Dr. Khalid Al-Ambar ya rubuta wannan littafi, sannan Saleh Ibn Ghanim ainihin wato As-Sadlan ya yi muqaddima ga ainihin littafin. Wannan littafin yana faɗakarwa ne ina matsayin wanda aka kashe shi a cikin wannan rikicin. Ya ce to in za ka shiga irin wannan hayaniya a kashe ka, to ga littafin nan ya faɗa maka ina ne matsayinka ya sunanka a duniya. Bahasin kenan. Don haka duk za ku iya ɗauka ku yi photo star. Jama'ar musulmi, kada mu cika takura ku da yawa ƙwarai da gaske. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Wannan ban gane me suke cewa ba. Mana ai wannan gaskiya ne kan yan shi'a. Kun san MSS duk da ita ma ƙungiya akwai ɗan hayaniya cikinta, amma ta ce tafiyar ta ba zai yi da yan shi'a ba ne, saboda yan shi'a su duk inda suka zo sai hayaniya ta zo. To lokacin da aka yi discarding din registration din shi'a a cikin musulmin Najeriya a cikin registration din ɗaliban MSS shi ne suka kafa tasu. Kawai shi ne ƙungiya ce ta ainihin wato ƙungiyar 'yan shi'a ita ce wannan ɗin, Association of Muslim Students of Nigeria. Ƙungiya ce tasu, galibi suna publication na jaridu da abubuwa. Zai magana ta kama, akwai maganganu da yawa jama'a. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Za mu saurara a nan insha Allah ta'ala. Sannan ina tuna muku wannan littafin da na taɓa kawo muku shi ma ku je ku same shi, At-Tahriru li Mas'alati Takfir na ainihin wato Uthaymeen, wanda na ce yana 'yan watanni kaɗan ya yi wannan littafin, ya yi wannan fatawa a kan wannan irin aƙidar tasu. Da Allah ku samu wannan littafin duk da na kawo muku shi kwanaki, amma dai ku same shi. Alaikum salam wa rahmatullah. Na'am. 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 Lallai kam yin baran-baran da su shine zai fiye wa mutuncinka da rayuwarka. Ƙwarai da gaske. Sannan akwai wayo da suke malaman Ahlus Sunna sai su za su zo su zauna ne wai kai musu bayani. Wai hikimar da ya sa su rinƙa yin haka shine a zo a zauna don a tabbatarwa na kafiri ne. Wannan duk manhaji ne na duniyar haka. Haka suka yi bin bas. Wato ana shakka wani kafiri ne ko ba kafiri ba, amma malami ne.
sai ya ce a je a zauna da shi a gaya mai abubuwan nan, in ya tabbata yayi inkari sai a sa sunan shi yana cikin kafiran da za a eliminate. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Lallai dai musulmi ku tashi ku fadaka, jama'ar musulmi muna yi muku jajan abubuwan da suka same mu na waɗannan bala'o'i da waɗannan asarori kwarai da gaske. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya nufe mu da yin abubuwan da suka kamace mu. Waɗanda aka kashe a cikin waɗannan harka da ta faɗo ba su ci ba, ba su gani ba, waɗanda they are innocent citizens of the land, musulmin su ne, musu addu'a Allah ya gafarta musu. Waɗanda aka cuce su aka kona musu dukiya ba da jin su ba ba da ganin su ba, Allah ya saka musu, Allah ya mayar musu da alkhairi. Muna roƙon Allah waɗanda suka faɗa wannan hayaniya, waɗanda ba a kashe su ba, Allah ya dawo da su kan hanya. Waɗanda kuma suka ja wannan musiba, Allah kafi musanin su, kafi musanin komai game da su. Allah ka mu'amalance su da abin da suka dace da shi a wurinka. Jama'ar musulmi ku sani da cewa da'awa to dana tarko ce, dana tarko kuwa ba a daga kara. Dan haka ku gane sako zamu ci gaba da isar da sakon da Allah ya aika annabi da shi, wannan shine babban aikin mu. Kuma zamu rinka bin hanyoyin da suka dace, kuma ba mu son wani dan hukuma ko ma'aikacin hukuma ya rinka mana katsalandan akan abubuwan da suka shafe mu na da'awa. Sannan ya kamata kowa ya gane akan cewa yana da tashi gudunmawar wadda zai bayar dangane da gudanuwa da zaman lafiyar kasar da muke. Alaccocin da muka yi anan akan demokuraɗiyya, mun tabbatar da cewa Najeriya daula ce ta musulunci, sabanin abin da su waɗannan suke cewa Najeriya kasar kafirci ce. Najeriya daula ce islamiyya, masu mulkin ne suke mulki da abubuwan kafirci da zalunci. Abinda muke fata Allah ya maganin su ko kuma ya sa su su gyara. Amma Najeriya ba ƙasa bace ta kafirci, Najeriya ƙasar musulmai ce. Mun kawo muku dalilai akan haka. Dan haka jama'a, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya zaunar da mu lafiya, Allah ya kade mana musibu. Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan musiba kar ta sake afkowa musulmi, kuma duk inda ta afka musu Allah ya kyauta. Sannan ɗaliban ilimi da ke zuwa aikin hajji da umara to su rinka taka tsantsan. Masu fita karatu Sudan da masu zuwa karatu ƙasashen Tunisia da masu zuwa karatu a ƙasar Yemen, musamman Jami'atul Iman ta Zandani Abdulmajid, tunna ba su shawara su yi taka tsantsan. Da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Alhamdulillah.